والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كسابة أتيك بدكراتم من تاريخ منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar Kadi cikin birnin Azare a jihar Bauchi, Najeriya. Mu littafin da muke karantawa Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi sira annabawiyya ala sahibiha afdalus salati wassalam wanda fadilatu Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri أو المبارك فوري رحمه الله تعالى يربوتا أتي قبا ذكرتم موضى متاشي أدرتنا 20 دا ترى أجيا ممتيا أبيان عندما لا يكاو منا نيد الله تعالى يكربي رمح في منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عبد المطلب أبن المدينة كما أكبر نيش أبن المدينة ينادى شكرا أشرين دبير الدنيا أنا كوتة تزتون حكا كما يابر دنيا يابر أنسى أتكي لما نام تستنا دتكين أنسى أنسى نفرقو وأنكم شيني نكرشي ba haife shi ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai san mahaifinsa ba kuma zaman da yayi da mahaifiyarsa ma ba su dade da ita ba kwarai da gaske kamar yadda zamu gani a gaba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam yajidka yatiman fa'awa lalle fassaran nan za ta fito dalla dalla fassaran wannan aya hakika annabi maraya ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya masa matattara ya tattara shi ya bashi mafaka ya bashi kariya ya bashi martaba da daukaka to kamar yadda malai ya kawo mana yace al-maulidu yadda aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa 40 aman qabla an-nubuwwa da shekaru 40 kafin annabci duk waɗannan a matsayin shimfiɗa ne domin asalin darasin namu shine daga annabci da manzanci domin annabi ba ya aiko shi annabi ba ba ya aiko shi manzo ba sai da shekara 40 domin a gwada maka cewa mafiya yawa annabawan Allah da manzannin Allah wato sai bayan sun zama kwarijai ake aiko su annabawan da aka aiko su waɗanda yake ba su zama kwarijai ba ba su da yawa domin a gwada maka sunnan Allah a bayan ƙasa shekaru ba wasa ba ne hurhura ba wasa ba ne duk mutumin da ya kasance yana ɗan sake hanya yana ganganci before 40 wato shekaru 40 nasa ya kamata in yi shekara 40 ya fara shiga taitayinsa in ko bai gyara ba to ya kai shekara 60 ko shekara 65 ya yi ritaya to me ya kamata ya yi ya yi ritaya ya dawo masallaci ya rike carbi yana kokarin a sake a kwamitin masallaci wannan yana da kyau abinda ake so kenan amma kamar yadda ya yi ritaya ya dawo masallaci ya rike tarbi yana son a sake a kwamitin masallaci domin ayyuka fi sabilillahi to hudu tsiyan da yake a baya ya bari ritayan kenan ya yi ritaya gabarin saƙon Allah subhanahu wa ta'ala a duk haka yake so tunda Allah ya masa tsawon kwana amma ba ka yi ritaya ba kuma randa aka tashi shirya tsiya a nemo ka ka ba da shawari ai bai yi ba musamman irin halin da waɗansu tsofin 'yan siyasa suke shiga zai dan ana son a kullu makirce ko ayi tsiya sai a nemo tsohon hannu shekara 70 da wani abu wanda yayi kusan shiga kabari sai ya ce ku yi kaza da kaza kar ku yi kaza da kaza kuma idan sun yi su ci nasara a hanyar zalunci da keta don ya je lahira me zai ce wa Allah subhanahu wa ta'ala anyway kamar yadda muke cikin bayani za mu fara da bayanin yadda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana mala yace al-maulid al-maulid shine haihuwar annabi ba maulidi ba amma dai da Hausa nan suka samo suna maulidi amma asalin al-maulid shine haihuwar annabi ko inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da yake a larabci kowa in ya zo rubuta CV dinsa zaka iya sa haka al-maulid sai a sa da larabci al-maulid sai a ce wulida fi baldati yayu an haife shi fi baldati yayu a kauyen yayu kenan ko ko fi qaryati yayu wa tara'a biha والتحق بالمدرسة الابتدائية بها ثم اتصل بيانا انا جن يا يوتنا كوسا ده يانا كو ايه وي مثالي كده ايه ان ده العربتي ني وجه ربط سي بي كاريكولم بي تاي كو باي تاي ذا هي ربط المولد a ce haihuwa kenan to wulida sayyidul mursalina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an haifi shugaban manzanni ne shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan matsayi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi shugaban manzanni da annabawa bi sha'bi bani hashim a ainihin anguwa ko yankin bani hashim unguwan da suke domin mun karanta a can baya su Qurayshawa kaman sun kakkasa unguwannin su a karkashin Qusay shi ya kakkasa musu yace gida kaza ku zauna waje kaza gida kaza ga yankin ku gida kaza ga yankin ku ku rike ku zauna suka sake farfado da binnin Makka to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yanki na Bani Hashim tunda dama ai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin wa bin Hashim bin Abdul Mula bin Qusay bin Kilab haka saboda haka yankin su kenan kamar yadda ake samu ada yanzu kan an riga an yayyanka abubuwa gida daya zaka samu magidanta sun kai takwa me yiwa kofofi guda biyu ko kuma da gidan mutum daya ne amma suka yi aure zai iya bada dama ya ce kowa ma ya bude kofarsa saboda ni na tashi na samu a cikin gidanmu ana noma dawa a cikin gidanmu yanzu a nan cikin garin Abare wani gida ne za a noma dawa a ciki sai dai kawai irin yan 50 by 50 din nan ko 25 by 25 da ake yankawa mutum ya rasa gonan da zai noma zai yi noma a ga dauko a ina ne kike nan sai yazo uncompleted gini da ce zai noma dawa amma da a cikin gida ake noma dawa kuma za a samu dawan da zaka ga an dade ana ci shi yasa nake cewa dawan da tafi albarka amma masaran yanzu da dawan yanzu to sai dai addu'a kaman abubuwan shuke-shuke na da sun fi albarka to Allah ya sauke mana na'am wulida sayyidul mursalin bi sha'bi bani hashim bi makka a makka aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a anguwan bani hashim fi sabihati yawmil litsnain a ainihin wayewan garin hantsin ranar litinin waɗannan abubuwa guda biyu sun tabbata an haifi annabi a birnin Makka, kuma an haifi annabi ranar Litinin. Abinda ya dada tabbatar da haka shine sahabbai sun tambaye annabi, me yasa kake azumin nafila ranar Litinin? Yace ranan da aka haife ni ne, kuma a ranan aka aiko ni. Kamar a ranan aka baki annabci da manzanci, kamar yadda zamu gani a gaba. Yace ina son a bijiro da ayyukana wa Allah subhanahu wa ta'ala a ranar Litinin, a lokacin da za a bijiro da ayyuka wa ana sa'im. Yace ina azumi ko akwai azumi a ciki? Wannan yana daga cikin dalilin da yasa annabi yake azumi ranar Litinin. To amma kuma a waɗansu nassosi annabi ya kwadaitar da mu azumi ranar Litinin. To dalilin da yasa ake son yin azumi ranar Litinin, azumi ranar Litinin yana matsayin wato azumin da suke na nafilfili. Amma da hadisin farko aka tsaya annabi bai kwadaitar ba, to da kai ma sai ka tambayi iyayenka ranar da aka haife ka, ka ringa azumin nafila. Ina fata an gane. Ya zamu yan izala muke cewa duk wanda zai maulidin annabi to ya rinka azumi ranar Litinin, shine maulidin gaskiya. To ranar Litinin mutum ya rinka azumin nafila, ba wanda za a zo ana wake-wake ko wani abu makamancin wannan ba. Ga wanda mutum zai samu lada saboda yana da tushe, azumin nafila a ranar Litinin. Na التاسع من شهر ربيع الأول سيدي والنم واللفيات ترى قوات ربيع الأول موكما منصابة لقوم شابيو سبود بابا مال من تاريخ ابن إصاق رحمه الله تعالى فيات في أكنت وأنهي في النبي أران شابيو قوات ربيع الأول أمام يوانا اللي تافيات ترى وأكون لسكة قوما أكون لسكة بيو. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya ambaci wannan a cikin Tahdhibus Sira, duka kamar yadda Ibn Sa'ad kuma a cikin At-Tabaqa ya ambata. Ina fatan an gane. To shi yasa lalle akwai sabanin malamai masana tarihi dangane da ranan nawa ga watan Rabi'ul Awwal aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da masu biyu, da masu tara, da masu goma, da masu goma sha biyu, da ma masu tsakiyan wata. Malamai suka ce wannan bai da muhimmanci, ba domin hadisi ya tabbatar da cewa ran Monday ne aka haifi annabi da kansa ya fala ba, to da shi ma zai shiga cikin sabani. Ina fatan an fahimta. To haka tarihi yake, ana son a rinka bincike akan al'amura. Shi yasa mafiya yawa dai tunda jamhurul ulama sun tafi akan sha biyu ne, to sha biyu ne yake tafiya. Ya ce an haifi annabi ranar sha biyu ga watan Rabi'ul Awwal, ko an haifi annabi ranar Litinin sha biyu ga watan Rabi'ul Awwal. Wannan ba matsala ba ne. Na'am, a wace shekara ne awwali amin min hadisatil fil, a farkon wato a shekaran da aka yi aka halakar da masu giwaye, shekaran da aka halakar da masu giwaye, a shekaran da Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ɗakin Ka'aba, to a wannan shekara ne kuma aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wali 40 sana khalat min mulki Kisra Anushirwan, shekara 40 da mulkin Kisra Anushirwan. A cikin masu mulkin Farisa akwai Anushirwan, wanda shi ya yi suna saboda tasirinsa. To duk in aka tashi tarihi ana lankayawa da shi, ko sanda man sarakuna haka suke, ko shugabanni haka suke, akwai shugaban da zai zo ya yi tasiri duk lokacin da aka tashi tarihi sai an dauko shi. Yanzu kamar yadda idan muka tashi tarihi sai ka ji ana ce zamanin Saddauna, zamanin Tasu ta fara Balewa, zamanin Tatari Ali, wanda sai ya koma cikin tarihi tukuna ya ce wai waye Tatari Ali nan, ni ina azare amma ban san Tatari Ali ba. sai ya je ya nemo tarihin sa sai ya ce ai a lokacin ne aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza a lokacin ne talaka yake bude geka da buredi na ingila ya ci hani an mari'a ko ba haka bane a lokacin talaka baya sayan shinkafan da take da duhu idan yana bukatar shinkafa mai kyau zai saya ga cooperative irin abubuwan da ake bayarwa a cooperative kuma a lokacin zaka samu shaddan da ake sawa ta ingila ce ko ta Austria kai ko ainihin arewa ta dage ne to kafin ka kashe ta sai ka dage akwai wani yadi arewa ta dage kai ka san arewa ta dage baka san arewa ta dage ba kai ka san arewa ta dage kai ma baka sani ba Abdul Qadir Mala Usman baka san arewa ta dage ba to ko da yake ban sani ba ko anan ba haka ake fada ba yadin arewa ta dage yadin yan primary school a zamanin Tatari Ali aha don a lokacin mu kai primary school ina jin na yi primary school daga 1979 zuwa 1984 akwai arewa ta dage akwai kuma kaki na masu gadi ko leburori irin wannan kakin in aka dinka musu sai sun shekara goma suna sawa bai mutu ba okay to ina tambaya meye sunan yadin yadin uniform din anan ba haka ake fada ba arewa ta dage ba eh alawayo amma mai kala eh ina jin kaman green ne ko ai abun nan ne ko blue ne ko uniform din makaranta ko da yake baba da baba ne ba ya shiga tsakanin na'am to anan an buga misali da cewa bayan shekara 40 da mulkin sarkin Kisra Anushirwa aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yuwafiqu zalik to ake diddiga ana ganin lissafin ya dace da 20 kwana 20 ko ranan 20 aw 22 ko ranan 22 min shahari abril a shekaran april shine abril sana shekara ta 571 miladiyya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara 571 kun ga nan ya ambaci lissafi guda biyu to irin haka ne yake samun sabani saboda a wancan lokaci su ba su rubutawa ai ina jin ana tambayan ma tsohon shugaban kasa Obasanjo Obasanjo ya ce bai san lokacin da aka haife shi ba sai ina jin ko Buhari ba zai faɗi exactly ba saboda a lokacin ba rubutawa yake yi ba to ka gani dama waɗanda suka halarci yanzu kamar irin makarantu da menene wani ƙididdiga kawai ake yi saboda a lokacin ba a rubuta duk wanda kuka ga an samu exactly shekarunsa a rubuce to mai yiwuwa sai ka samu mahaifinsa da boko ne ko ya zauna da yan boko shi yasa ya rubuta dai ina jin hatta ma masu arabiya ba su rubutawa ba su rubutawa to sai ga mai shekara 75 ana ƙididdigar ana dai tsammani za ga wani gaba ɗaya ya larme yana aiki zai ce maka bai kai lokacin ritaya ba saboda bai san exactly shekarunsa ba amma kawai an loda masa ne kuma a ƙasa ma in ka duba za ka ga nan ma akwai saɓanin wato wajen shekara saboda me saboda Gregorian calendar ana samun ɗan bambanci kamar yadda India suke da kalandansu haka ma China ko Raika ko Habasha a da suke da kalandansu kamar yadda Hijiriya ita ma take da kalandanta wanda mu za mu yi aiki da Hijiriya ne shine na musulunci Islamic calendar yace haqqa ma haqqaqahu al-alimul kabir Muhammad Sulaiman al-Mansur Furi rahimahullah Mansur Furi shine ya tabbatar da haka a cikin littafin sa rahmatul lil alamin. Amma yana da kyau mu karanta na biyar din nan, lamba ta biyar a ƙasa, 20 Abril hazba taqwim al miladi al qadim, a cikin lissafin miladiya ta haihuwar annabi Isa alaihi salam akwai wanda yake akwai sabani a kai bare da gaske. Mu an dauko mana guda ɗaya ne saboda turawan mulkin mallaka su suka zo suka cusa mana wannan, sai sa muka tsaya. Amma akwai tsohon lissafi, akwai sabon lissafi. Shi ne a nan mala yake cewa an a tsohon lissafi ne 20 ga watan Afrik, amma an a tsohon lissafi ne 22 ga watan Afrik. Asfar taqwim al-miladi al-jadid wa litafsil unzur rahma lil alamin, sunan wani littafi ne, rahmatul lil alamin, tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka a takaice, an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a binnin Makka ranar Litinin a shekarar giwaye, aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. To wannan yafi sauki. Warawa ibn Sa'ad, ibn Sa'ad ya ruwaito a cikin littafin sa Tabaqat أن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت للي ما هي فير النبي تاتي ما هي فير النبي آمينة بنت وها كما رأيت مكرن تاجيا تاتي لما ولدته لوكة تندتها في النبي تاتي خرج من فرجي نور أداءت له قصور الشام وأداءت له قصور الشام wace lokacin da na haifi annabi sai naga haske ya fito tare da annabi, wanda hasken nan sai da ya haskaka mini usuru sham ko kuma manya-manyan benaye na sham. Ta ce ban taba zuwa ba amma a lokacin na gani. Wannan abin da ta faɗa wa rawa Ahmad wa Darami, Imamu Ahmad da Imamu Darami su ruwaito, wa ghayruhuma qariban min dhalik, lallai akwai ruwayoyi da suka ambaci haka. Sai dai kamar nan an ce kharaja min farji, haka wannan kalma min kharaja min farji na ja layi a ƙasa. Abinda annabi ya faɗa da kansa ya ce wara'at ummi, shi ne mafi inganci. Lokacin da ta haife shi ta ga haske. Wannan kusan duk malaman tarihi sun tabbatar da haka, hadda malaman hadisai wanda masu ke da tsanani suka ce ruwayoyin suna da yawa. Haka Allah ya gwada mata wannan haske din, domin ya gwada mata cewa ɗanta mai daraja ne. Kada ta damu da cewa mahaifinsa ya rasu. Duk mafiya yawa idan aka ce mahaifi ya rasu ko an rabu da mahaifi, to kuma ce in ta haihu tana taraddadi, tana taraddadi. Shine Allah ta'ala ya gwada mata wannan alama na haske, wannan ya tabbata. To sai ɗaya ɓangaren kuma, wa kad ruya, mala ya ce hakika an ruwaito anna irhasatin, akwai waɗansu abubuwa na mamaki su ne irhasatin bil bi'sa, wanda suke da alaka da aiko annabi, waka'at indal milad, wanda aka ce sun faru a lokacin da aka haife shi. Na farko kaman sakatat 14 shurfa min iwani kisra, aka ce sai da ƙubba ƙubba. In aka ce shurfa ana nufin rumfa ta alfarma, irin ɗaga gini ɗin nan da ake yi a gidan sarakuna. Ƙubba, in kana son ka gane ƙubba shine abin da ke tsakiyar masallacin nan, bayan ka je gidan manya-manyan sarakuna za ka samu, musamman na da, waɗansu har yanzu ana samun haka. Da guda goma sha nawa, guda goma sha kudu sai da suka faɗi saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An faɗi haka, sai dai malaman hadisai suka ce hadisan ba su inganta ba. Na ɗaya kenan. Sai na biyu, wa khadamatin naru allati ya'buduha al-majus, aka ce wutan da majusawa suke bauta mata shekara 1000 da aka haife annabi, sai wutan ta mutu bat shekara 1000
amma tabbas suna da wutan da ta shekara dubu bata mutu ba. Kowa ya je bautan wutan sai dai ya ƙara, ko ya ƙara kirare ko ya zuba, kaman yanzu ne a ce duk wanda ya je sai ya bada gudumawan Petur ko kuma Kananzir. Saboda haka bata taba mutuwa ba sai da aka shekara dubu da yake bautan banza ne suke yi. To amma an ce a ranar da aka haifi Annabi sai wannan wutan ta mutu mut, shine suka tambayi masu duban su, masu buga ƙasa, saboda akwai su tun wancan lokaci, suka ce a bincika yadda aka ga wutan nan ta mutu, to akwai wanda zai zo ya kashe wutan nan mut, ya sauko duniya shi yasa. Amma ruwayoyin hadisai wanda suka yi magana a kan waɗannan wajen malaman hadisai ba su inganta ba. Wan hada matil kana'isu, kuma akwai coci coci su ne alkana'is, jami'in kanisa. Akwai coci coci waɗanda suka rufe haula buhaira sawa a gefen kogin sawa, ba'da an gada bayan kogin ta ragu, bayan kogin ruwan kogin ya ragu. Abubuwa guda biyu ne aka ce a ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, kawai sai waɗansu coci coci suka rushe a gefen kogin sawa inda yake da cunkoson jama'a, kuma kogin shi ma kawai sai ruwan ya yi ƙasa. To su ma masu binciken hadisai suka ce ruwayoyin ba su tabbata ba. Ruya ko kuma rawa zalika Tabari wal Baihaqi, Imam Tabari da Imam al Baihaqi duk su ruwaito waɗannan wa gairu, kuma da waɗansu daga cikinsu kamar yadda yake cikin Dalailun Nubuwa na Imam al Baihaqi da Tariqu Tabari, Imam Tabari Muhammad bin Jarir al Tabari rahimahullahu ta'ala, da kuma wal Bidaya wan Nihaya Ibn Kathir al Dimashqi da sauransu. Amma ruwayoyi ne waɗanda malaman hadisai sun ce ba su tabbata ba. Walaysa lahu isnadun sabit, shi yasa annan mala ya ce ba su da isnadi tabbatacce. Walam yashhad lahu tariqu zalikal umam, kuma an yi bincike tarihin waɗancan al'umomi an bincika ba a samu tabbacin haka ba, ma a kuwwati dawa'i tasdil, tare da hanyoyin rubuce rubuce da marubutan suna da yawa amma ba su rubuta haka ba. Ina fatan an fahimta. To wannan kenan. To da na zo da wannan littafi akwai ƙarin bayani wanda ya Asiratun Nabawiyya As-Sahiha Muhawala li Tatbiqi Qawa'id al-Muhaddisin fi Naqd Riwayat As-Sira An-Nabawiyya, Talif Dr. Akram Diya Al-Umari rahimahullah ta'ala, ya rubuta littafin Tarihin Annabi da Ruwayoyin Hadisai mujalladi guda biyu. Wannan shine na farko. Idan aka dubi shafi na 98 ya ce laqad ruwiya qisasun wa akhbar, akwai qissoshi da labarai, haula sifati hamli amina bihi, yadda Amina ta dauki Amina mahaifiyar Annabi ta samu cikinsa. Wa annaha lam tara akhaffa wala aythara min, akwai wanda suke cewa bata taba ganin ciki mai sauki, mai saukin al'amari kamar sa ba. To malaman tarihi suka ce to ai cikinta na farko kenan, kuma bayansa bata sake haihuwa ba. Amma ba mamaki, sai ba mamaki, tunda Annabin Allah ne, manzon Allah ne. Wa anaha kanat talbasu at-ta'awiz min hadidin fa yataqatta, lokacin da take da ciki tana amfani da guraye da layu irin nasu na da, kamar yadda ake sa ma yara maganin maganin mayu. Maganin mayu ne ko? Sai ga yaro yana da yan kacacau kacacau haka wuyansa, musamman ya'yan bare-bari ne ko ya'yan Fulani ne. To mata masu ciki suna ɗaura wannan, ita in ta ɗaura tana da cikin Annabi sai ya tsintsinke, saboda babu bukatan wannan. Wa annaha ra'at fi manamiha bishara bi dalili maqami, wai a mafarkinta tana ganin cewa wannan ɗa inda zai fito zai zama babba ne mai martaba mai daraja. kuma wa umirat bi tasmiyatihi bi Muhammad, aka ce ita aka mata umunni ta sanya masa suna Muhammad. Alhali wanda ya sanya masa suna Muhammad kakansa ne, kuma sai da ya je ɗakin Kaaba ya sanya masa suna Muhammad. Lokacin da aka haife shi ya ɗauke shi, shi bai san sunan da zai sa masa ba, sai da ya je ɗakin Kaaba. Shine abin da ya fi tabbata, saboda uwa ba ita take sa suna ma yaro ba, uba shine mai sa suna, sai dai idan uban ya bata dama. In ya bata dama shikenan, yana iya ce wannan ciki naki, to ki shirya sunan da za ki sa ma abin cikin. In kin haifi namiji, sunan da kaga dama ki sa masa. In mace ce ma, sunan da kaga dama ki sa mata. In yan biyu ne ma, duk ki shirya. Tunda musulunci bai hana ba, tunda annabi ya haya kafin ma a yi cikinsa, Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sunansa. Haka ne ko? To balle kuma wanda za a haife shi a ranar a sanya masa suna, in an bari zuwa kwana bakwai daidai ne. To za mu gani cikin wannan littafin da muke karatu idan mun dawo kai. Wara'at inda istiqaziha sahiha min zahabin, wai wata rana ta farka sai ta ga takarda na zinare, fiha ash'arun litad'uwa lahu biha, wai ta ga waɗansu waƙe ne a ciki aka bata, aka ce tana haihuwa, to ta karanta masa a hanyar addu'a. To malamai abinda suka ce, ba a karanta waka wajen addu'a. Wani lokaci saja'u ma, mutum ya kallafa ma kansa, akwai matsala a wajen addu'a ba, kai ta kallafa ma kanka kalmomi na ƙarshe su zama suna da saja'u, an hana. Saboda haka walam yathbut shay'un min hadhihi al-hikayat, mala yace duk waɗannan hikayoyi a cikin tarihi ba su tabbata ba. Kama waradat akhbarun da'ifa, kamar yadda aka samu waɗansu ruwayoyi su ma suna da rauni. Tufidu annahu waqa hina waladathu wuqu'an ma yaqa'u al-mawludu mutamidan ala yadayhi, aka ce lokacin da annabi zai faɗo a bisa hannayensa ya faɗo. Duk ai ana gwada daraja ne, wato Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara yaro duk yadda ya faɗo daga mahaifiyarsa ko a tsaye ta haife shi, zai yi wahala ya yi rauni, zai yi wahala ya yi rauni. In ka ce mala'iku ne suke karɓansa a lokacin, ba abin mamaki ba ne, saboda duk yadda ta haife shi zai yi wahala ya yi rauni, shi ba zai san ma menene abin nan ba ya faru ba. Kamar yadda Allah ya ce summa sabila ya tsara summa amatahu fa akbara summa sabila ya tsara, yadda Allah ya hore wa mata su ɗauki ciki ba tare da sun mutu ba, masu mutuwa a dalilin ciki ba su da yawa. Kuma aka ce duk wanda ta mutu a dalilin ciki ta yi shahada, kin ta mutu da ɗan ne a cikin cikinta ko ta mutu saboda jego. Matan da wal mar'atu tamutu bi jum'in, wasu sun ce bi jum'in din ne, wato abinda ake nufi ta mutu da ɗa a cikinta, a bitsi ne ta da ɗa a cikinta. Wannan shahada ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai ana kiransu waɗannan masu shahada na musamman, ba kaman wanda aka kashe shi a wajen jihadi ba, saboda duk wanda ya yi shahada babu tambayan kabari. Amma ko kai limamin ina ne, ko wani malami ne, in ne baka biyo hanyar saukin da annabi ya ambata ba, sai an tambaye ka a kabari, kuma akwai azaban kabari. Bayan tambayan kabari akwai azaban kabari. Sai dai tambayan kabari yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, akwai sauki mutumin kirki. Amma mutumin da ba na kirki ba, ba zai iya ba da amsa ba. Sannan mutumin kirki zai samu sauki a kabari bayan an gama matse shi, to sallolinsa za su zo suna taya shi zama, zai samu sauki, ba zai zauna shi kadai ba. Shi yasa in ka kyautata sallah, to su kyautata zamantakewa da kai a cikin kabari. In baka kyautata su ba, kai dunguren kule, su zo su yi ta dungurawa da kai. Kuma wannan ya gwada duk mutumin da yake ba mutumin kirki ba, ba mutumin kirki ba ne mutumin banza, a cikin kabari ya kasa amsa tambayoyi daidai, to za a azabtar da shi. yasa annabi yace ku nemi tsari daga azaban kabari annaru yuraduna alaiha guduwan wa akiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shadda al'azabi. Akwai azaban kabari a cikin kowace sallah, ana son mutun ya nemi tsari. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, azaban kabari. To don haka matan da ta mutu da jirgo, lalle zan ce mafi inganci ko da haihuwan ta yi dan ya mutu, ko ita ta mutu ta faddan, kun ga an je an bitsi ne ta ita kadai kenan, to ita ma ta fada cikin wannan daraja. Sannan kuma akwai wanda suka ce an haifi annabi rafi'a ra'sahu ila sama, wai ya daga kansa sama. Wa annahu wudi'a tahta qidrin min hajarin fanfalatat minhu liyabqa basaruhu shakisan ila sama. Wai a gindin tukunya, kaman tukunya ne ko menene, a gindin tukunya aka haife shi yake fu, ko abin ya rufe shi, amma sai da abin ya juya ya kawo domin ganinsa ya koma zuwa ga sama. To wannan ma malaman tarihi sun ce an faɗi wannan. Wa annahu wulida maktunan, kamar yadda aka ce an haife shi, wasu suka ce an haife shi yana da kaciya. Aw katanahu Jibril alayhi salam, ko malaika Jibrilu ne ya masa kaciya. Aw katanahu Abdul Muttalib yawma sabi'ihi, ko Abdul Muttalib ne kakansa ya masa kaciya a ranar bakwai. Wa ja'ala lahu madubatan wa sammahu Muhammad, kuma ya kira mutane walima, kuma ya ambata masa suna Muhammad. To wannan labari na gaba shine mafi inganci, an haife shi da kaciya, wannan bai tabbata ba. Malaika Jibrilu ya masa kaciya, bai tabbata ba. Kakansa Abdul Muttalib shine ya masa kaciya, kuma a ranar da ya masa kaciya yayi walima. Saboda haka ya halatta ran da aka yi kaciya a kira walima. Eh, ana yi ko ba yi? Ko da ke yanzu wanda aka musu kaciyar ma suna samun kaji ne, wanda ana so a yi sakalin din wanda aka musu kaciya. Mutanen da Allah ya saka musu da alheri, gaskiya iyayenmu sun yi kokari. Mu dai lokacin da aka yi mana kaciya, wato nama, har bayarwa muke yi, wani abin mamaki za ga yayunmu sukan zo suna mana fadanci saboda kwalayi, ko ba ka bane? Duk wanda ya samu irin wannan yana da abin nan, abin fada. Lalle kakansa shine ya masa kaciya, za mu karanta, kuma ya kira walima. Ma'duba shine a zo a ci abinci. To ana yin haka ne domin a yaudari yara, kamar yadda yake randa aka yi haikuwa za a yi iya kiran walima a zo a yi walima. Wannan ya tabbata. Kawai abinda ake magana taron suna a zo a yi raba goro da menene, to ɓata shi aka yi. A kira mutane su zo su ci abinci, kuma ba lalle sai ranar bakwai ba. Saboda haka in an maka haihuwa malam liman, idan amarya ta haihu, muna sallan asuba sai ka ce to akwai waliman haihuwa a gidanka, mu je mu samu dama tun da asuba an gasa rago, ga masa mai laushi irin ta Bauchi, ga miya kuma da karago irin ainihin karagon da aka yi shi da gyaɗan jigawa. A haɗa a yi gije, to wannan walima kenan. Amma ka kira mutane ka ba su jollof. Ai, kowa yana cin jollof, ko ba ka bane? Wannan ba ma walima ba, irin gayyatar nan da ake yi. Wani ya ce a bismillah zo mu je mu ci abinci. To yana da kyau hakan, abinda ka saba ci ka ba shi, kana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Da mai annabi ya ce wanda za su shiga aljanna bi salamin da aminci su ne waɗanda suke ciyar da abinci, suke ciyar da abinci. Wai taimu na ta'ama ala hubbihi, ko bisa sonsa, miskinan wa yatiman wa asira. Amma abinda aka fi so shine ran da kai abinda baka saba ci ba, an samu wasu kaji an yi farfesunsu, an samu masa lafiyayya da ainihin miyan ganye da kayan ciki a ciki gajab. To kaga wannan ai ba kullun kowa yake samun wannan ba. Dama mutum yayi azumin sa sai ka ce bismillah. To kaga idan yaje zai ci abincin buɗe baki, zai ci abincin sa na breakfast din sa na gobe da safe. Sai hada hadda na rana. Tun idan ya ci abinci mai kyau wa shigarin ya tashi zai ce ka a ce masa ga dumame ya ce ku ta fama da dumame. Ai mu kan je mun yi kaza. To an fi son ka bada abinci mai kyau da mutumin da zai dade bai manta ba. Duk lokacin da ya tuna ya ce Allahumma at'im man amani wa at'im man saqani. Ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka ciyar da wanda ya ciyar da ni. Na'am. Sannan kuma wa ikhbaru rahib ga abubuwa da yawa wanda malam ya kawo, to wannan na kawo mana sample ne. Sai dai wani lokaci malaman tarihi sukan dan yi sassauci akan wadansu abubuwa matukan bai saba ma wata kaida ba, to sukan dan daga kafa akai. To kaga kuma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne duk abu na ainihin karama da mujiza za a yi ta kawo ba, sai dai a haka ana son a yi takaban ba, tunda akwai abubuwa da suka tabbata to a tsaya a fahimce su. Walamma waladatu ummu, lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi, arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib, sai ta aika zuwa ga kakansa Abdul Muttalib, tubashshiruhu bi hafidi, tana masa albishir da jikansa. Faja'a mustabshiran, shi kuma yazo yana cike da farin ciki. Wa dakala bihi al-Kaaba, yana zuwa ya dauke shi ya tafi dakin Kaaba da shi. Mu a karatu ne muke ganin jinjirin aka dauke shi ana raba shi da mahaifiyarsa. Eh, na dan wani lokaci. Amma mu mun tashi mun samu ba a jinjiri a ce a raba shi da mahaifiyarsa, yana da wahala. To amma a zamanin Annabi ma ba ɗaya ba ba biyu ba, idan aka musu haihuwa sukan ɗauko jirajiran, ba sa cewa uwayensu mata su ɗauko su. Akwai wanda aka zo aka samu Annabi yana cikin shinge, yana cikin shingen dabbobi. Aka ce ai ga jariri ne an kawo, ya ce a'a, sai ya ajiye abubuwan da yake don yana dudduba dabbobi da abubuwan da yake musu, duk sai ya ajiye. Da ya wanke hannunsa sai ya zo ya karbe shi, ya karbe shi ya yi masa addu'a. Bayan ya yi masa addu'a sai ya sanya masa suna Ibrahim, ya tattauna dabino ya sa masa da yawun bakinsa sallallahu alaihi wa sallam. To kai ma ba laifi idan aka haifa maka yaro kana iya ɗauko shi ka kawo shi masallaci. Shine waɗansu suke cewa to ai a lokacin ga Annabi ga wanda ya kawo yaro ga shi yaro mutun nawa, uku jam'i taron suna kenan, kujin taron suna kenan. Wato daga mutun uku ne jam'i yake fara ba. Ai to ai babu wani kwane-kwane. Musulunci ya bada dama ko da mutane da yawa ka kawo shi masallaci, ka ce ka kawo maliman, amma an ka yadda da limami ko wani malami, in kana ganin wani ya fi ka daraja. Amma uban yaro shi ya kamata ya tattauna da bino ya sa ma yaro. To sai aka samu uban sha-sha-sha ne, ko shi karan kansa uban ya sani a ɓoye shi mabiyaci ne. Tsakani da Allah in ya tattauna ya sa yawunsa a jikin yaro, yaro ya tashi zai tashi mabiyaci. Ko kuma za ka ba da dama ma uwar ta yi, ita kuma farauniya ce. Saboda wannan abin yana bi. To wanda nake tsammanin kagan akwai wani kaga babban ɗanka wani ustaz ustaz sai ka ce to ustaz ustaz ko da ke ustazan yanzu ba zai a hankali. Kuma duk zai a hankali. Ka dai dubi wani mutumin kirki, wannan an ce babu laifi. Babu laifi. Saboda haka na ɗan wani lokaci ne wanda ba zai yi kuka ba, amma dai an san jinjiri dama akwai kuka. Duk jinjirin ma da baya yawan kuka to yana da problem. Duk ma gara a bar shi yayi yawan kuka da yawan bacci, duk wannan ana bukata. Amma in an samu baya haka to akwai matsala gaskiya. Ko da yake zamani yana abuna warwarewa, mu duk an haife mu hannayen mu a dunkule mu riko alkawari, ko ba haka bane? Amma ne yanzu ba ana yanzu a fake yake, babu alkawarin da suka rike kenan. Allah ya kyauta. Na'am. To kakan Annabi ya zo da shi ainihin Kaaba, saboda inna awwala baitin wudiya lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan. To daki ne mai albarka, daki ne mai albarka, kowa yana neman albarkan wajen da yazo da ki wada Allah ya roke Allah wa shakara lahu kuma ya godiya wa Allah da ya gwada masa jikansa na ainihin tunda na dansa dansa wanda yake kauna kuma Allah ya karbi ransa. To wannan malamai da yawa sun ce ya tabbata duk da kasancewa a lokacin ɗakin Kaaba akwai gumaka, amma shi ba maganan gunki yake yi ba, saboda shi ya kawo shi ɗakin Kaaba ne, ɗaki ne na Allah. Waqtara lahu isma Muhammad, kuma irin wannan ne kawai sai ya zaba masa suna Muhammad. Yana zuwa da ke ɗakin Kaaba yana masa addu'a kawai sai ya ce sunansa Muhammad, da aka tambaye shi wane ne sunansa ya ce Muhammad. Wa hadha al-ism, kun ga wannan suna, lam yakun ma'rufan fil arab, ba sanannen suna ne cikin Larabawa ba. A lokacin ma aka ce babu mai wannan suna sai shi ya ce Muhammad. To malamai da yawa suka ce Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya shi ya yi haka, ya sa Hassan ibn Thabit yana daga cikin mawaƙan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, kwa cewa akwai waɗanda suka yi waƙa wa annabi, suka yi waƙa ma addinin Allah, saboda a lokacin akwai kafirai suna waƙoƙi su zagi annabi, su yi waƙoƙi su zagi musulunci. To akwai mawaƙan da suka musulunta da a jahiliya, sun yi waƙa sun ƙware, da suka musulunta annabi ya ce to kurama har addu'a ya yi musu. Ina fata an gane. To shi yasa akwai ƙa'idodin da za a yi, ba a son a yi a ƙetare iyaka ne. Mai Hassan ibn Thabit ya faɗa, wa dammal ila husman nabiyyi ila sihi idza qala fil khamsi al mu'adhdhinu ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yudillahu fa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammad. Shi ya bada takaitaccen bayani, wa dammal ila husman nabiyyi ila sihi, yace Allah da kansa ya hada sunan annabi Muhammad da sunansa. A ina idza qala fil khamsi al mu'adhdhinu ashhadu, idan mai kiran sallah ya zo a gaba ta biyar zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah. To idan mai kiran sallah ya yi haka, kai ma kana jinsa za ka maimaita. Idan an zo ikama aka ce ashhadu an la ilaha illallah, sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ga sunan Allah, ga sunan annabi a cikin kalmar shahada, ga sunan Allah, ga sunan annabi. Shi yasa mu ma muke cewa ga Qur'anin Allah, ga hadisan annabi, sai ka hada su. Shine wa dammal ila husman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsi al mu'adhdhinu ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu. Allah da kansa ya keto sunan annabi daga sunansa, saboda Muhammad wanda yake gode masa ya Allah ne, innaka hamidun majid, Allah shi ne ake gode masa. Gashi a cikin salati innaka hamidun majid, ai innaka ba alqadin nan, wannan damiri ba yana komawa zuwa ga annabi bane, yana komawa zuwa ga Allah. To amma sai ya yanko sunan annabi daga cikin sunansa. Shine wa shakka lahu min ismihi li yujillahu, domin ya girmama shi. Idza qala fadul arshi mahmudun, Allah tabaraka wa ta'ala yana ce mahmud, abinda aka gode masa. Duk da kasancewa sunayen kamar yaro ne, in ka samu yaro za ka yi kiransa Mahmud, amma inna Allah ne shi kadai ne, kamar yadda manzo Allah ana kiransa Mahmud har yanzu. Manzo Allah ana kiransa Muhammad, Muhammad daga Mahmud aka dauko shi, kamar yadda Allah ya kira annabi Muhammad Ahmad. Manzo Allah ya ce sunana ne Muhammad, ya ce wa ana Muhammad, kuma duk Allah ya ambace su ya ce wa ana al-mahi, shi ne mahe. Ai duk wanda ka ji sunansa mahe, Muhammad mahe ne. Wa ana al-muqaffi, muqaffi muqaffi ne ma ba cika so sanyawa ba, amma Muhammad muqaffi kenan. Al-mahi wanda Allah ya share kafirci da shirka da shi. Al-muqaffi ya ce laisa ba'di nabiyyun, ya ce baya na babu wani annabi. Yasa da Ahmad Gulamu yanzu ya ce shi annabi ne aka ce ƙarya ne a wannan zamani, amma tun a wancan lokaci akwai Musallamatul Kadhdhab, akwai Tulaiha, shi bayan yayi da'awan annabci daga bayan musulunta akwai saja saja ita ma ta yi da'awan annabci mace ta yi da'awan annabci annabi ya riga yayi bayanin su dama babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wani manzo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ana samun manyan bayin Allah ana samun bayin Allah wanda law aqsamu ala Allah la barahu to fadl arshi mahmudun wa hadha muhammadu na'am wa katanahu yawma sabi'i kuma kakansa shi yayi masa katiya a ranan bakwai din sa saboda haka musulunci ne yin katiya sai dai kuma eh ranan bakwai ka daga kanka ko dai ana kyauta zaton ma al-Hasan wal Husain annabi ya musu katiya ne a ranan bakwai din su yarhamukallah na ji kaman atishawa kai ko bawan Allah eh ranan bakwai din su to ba mamaki wani ya ce a yaro yana abun nan to aka yanke cibin sa lokacin da aka yanke cibin sa ba ai sauri aka yanke cibin sa ba ko shi ya mutu ko wata mutu ba haka bane da me yake yanke cibin ba da reza yake yankewa ba ungozuman da suka sani ai ana jin kukan yaro duk wanda ta ji akan ce a samu reza mai kaifi da manza a je sabuwar reza ko aska a wancan lokaci suna zuwa za su yanke cibin da lokacin da aka yanke maka cibi kaji ai ba za ka ji ba kuma har a zo ana danna maka shi da wuta ana danna maka ma kana kuka don in ba a danna maka ba ba zai yi kyau ba shine zai bunkulo haka amma aka samu wata gwaggwanka ko kakanka wanda take bata tausayi eh dannawa za ta rinka yi ina jin da kasko ne ko me ko yanzu ba a yi ne malam oke ana yi ko ai ta dannawa domin duk wanda ba danna masa sosai ba to ya ringa masa ciwo kenan har ya mutu bai yana ciwo maganin sa yana da wahala to lalle hakika malamai sun yi bayanin cewa idan likita ya auna ya ce yaro babu matsala to gara masa kaciya yana yaro ya fi sauki sai dai naka masa kaciya kun ga sati ɗaya sati biyu ba za ku goye shi ba daga nan kuma shi kenan din ya fi masa sauki don kuma an bar shi ya yi girma a haɗa su da yawa me yasa ake haɗa yara da yawa saboda kar ka yi raki za ka ga sa'o'inka ciki akwai wanda ya girme ka ko wanda ka girme shi sai ya yi muku kaciya lokaci guda in ka yi ihu a rinka faɗa kenan to shi yasa in ka ji wani ya yi shiru to kai ma shiru za ka yi a dole amma annabi Ibrahim alaihi salam shi Allah ta'ala ya masa umarni da yin kaciya ne yana da shekara 80 shi yasa ya je gefe ya je da kansa ya kaciya ma kansa yanzu kai in aka ce maka ka musulunta kana da shekara 70 ko 60 kai kaciya za ka yi ya daman an samu wanda ya musulunta mai shekara 60 ko 70 ba zai iya ba matarsa ta masa kaciya a koya mata ta masa kaciya sai a koya mata in ba zai yi ba kuma shi kenan sai ya haƙura haka sai dai dama rashin kaciyan yana sanya datti ne da yawa shi yasa masu wankan je gona da idan suka zo yara idan suka zo suna abin nan nasu sai sun tare su sun fitar da wannan dattin saboda in ya manne yana musu illa yana illa saboda an jika shi da ruwa ba a wanke ba an yi kaza to sai ga yazo ya zamo illa wa mutum na'am kakan annabi Abdul Muttalib shine ya masa kaciya a ranan bakwai wannan ba abin mamaki bane yana da kwana bakwai kama kana al-arabu yaf'alun kamar yadda su larabawa suke aikatawa wancan lokaci yanzu shekaru nawa kenan shekaru nawa 1100 da wajen 500 sai in ka ce haihuwan annabi gaba daya ba da hijira ba da hijira shekara 1400 da 49 to in kuma ka kara da kafin mazala kafin annabci yana da shekara 40 sannan kafin hijira yana da shekara 53 to in ka kara akan wannan zai zama nawa kaga an samu shekara wajen 1500 da wani abu, yaro yana da kwana 7 yake masa kaciya, sai dai aka lura an fiya lokacin sanyi saboda yafi warkewa nan da nan, lokacin zafi saboda zafi akwai matsala, shi yasa cututtuka lokacin sanyi akwai sauki, lokacin zafi sun fi yawa. Bayan wannan, wa awwalu man arda'atu min al-maradi, farkon wanda ta shayar da annabi daga cikin masu shayarwa, wa zalika ba'da ummihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi usbu'in, bayan mahaifiyarsa da satuttuka. Wace ce ta fara shayar da annabi? Ta ce Suwayba. Suwayba maulatu abi lahab, ita Suwayba din nan ƴantacciyar bawa ce ta abi lahab, bilabanin ibnillaha, lokacin ta haifi wani yaro tana da nono, saboda haka sai ita ma ta shayar da shi. Yuqalu lahu masru, shi wannan yaron ana kiransa masru. Wannan Suwayba kwarai da gaske, tunda a lokacin duk ana magana ne fa kafin musulunci, kafin musulunci Suwayba ita ta fara shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan mahaifiyarsa. To me yasa da mahaifiyarsa ta danyi satuttuka? Saboda su a wajensu manyan mata ba sa shayarwa. Har yanzu akwai Laraba wanda matansu ba sa shayarwa, sai dai su biya. Sai dai malamai suna bayani, nonon ɗan adam ko nonon ƴa mace yana da muhimmanci, yana da darajarsa. Duk yaron da aka haife shi wai saboda uwarsa wata babbar hajiya ce ko ubanta wani ne, ba za ta shayar da ɗanta ba, za a ɗebo madaran gwangwani da na buhu a rinka bashi. To yadda aka ɗura buhun nan da madara, haka ƙwaƙwalwarsa za a ɗura da damuwa. Ƙwarai da gaske, sai ga yaro gashi na ma bai da hankali, ya zama kumburin buredi. To gara-gara ma buredi wanda ya kumbura mai laushi irin alheri, ai ya fi kyau, ya fi daɗi ko? To shi ɗan adam ba haka ba. Ina samu ya kumbura haka, akwai matsala, akwai matsala. To saboda haka in ma mahaifiyarsa ba za ta shayar da shi ba, to a samu wata mata tsaftacciya kuma wanda ɗabi'unta suna da kyau. Saboda kun san wato yaro yakan gaji ɗabi'u ta hanyar nono, shi yasa mostly za ga yara sukan ɗebo ɗabi'un uwayensu. Ya zanye maka wani abu, yadda uwarsa ta yi maka haka zai maka, ko yadda uwarsa ta yi haka, uwarta ta yi haka, ita ma za ta yi. Kawai sai dai ka yi dariya, ka ce haka na yi ta fama da uwarku. To amma tunda ka yi haƙuri su ma kawai, abin nan ɗabi'a ce ta biyo. Kuma kamar yadda yan akwai halin kirki da menene, sai ga waɗansu sun ɗauki haka. Ai da ma abin da ake so a ɗebi kyawawan ɗabi'u, munanan ɗabi'u kuma a yi ƙoƙari a dakile su. To Suwayba ta shayar da annabi, ba kuma ita kadai ba ce, ba shi kadai ba ne. Wa kanat qad arda'at qablahu Hamza bin Abdul Muttalib, ta shayar da Hamza dan Abdul Muttalib. Shi yasa lokacin aka zo aka yi, aka ce ma annabi ya auri wato diyar Hamza. Kun san wani lokaci ana samun abin nan kamar ƴaƴan bafanu haka, ƴaƴan bafanu. Ta shiga damuwa, ta zo ta yi maka bayani mai yiwuwa kafin ta yaure, ko tana makaranta ka ɗauki nauyinta da wani abin nan, waɗansu abubuwa, tana da damuwa, za ta shigo matanka su fita, ta yi maka bayani, ka taimake ta, ta kama hanya ta fita. Ai, ƴar babbanka ne, akwai aure tsakaninku ko babu? Akwai aure tsakaninku. Ko ƴar gwaggwanka, ko ƴar kawunka, ko ƴar ummanka, duk akwai aure tsakaninku. To sai mata su fara cewa, to wai me yasa ne ka? Sai mun fita. Anya ba nemanta yake yi ba, yana son ya aure ta, to ya aure ta mana kowa ya huta. To irin wannan sai gumin tuntunin ma ana yi. Matan annabi suka ce, ai muna ganin kaman ga ƴar Hamza ka aure ta. Ya ce, ya zan yin aure ta. Ya ce, da ni da mahaifinka Suwayba ta shayar da mu. Ya ce, ba zai yiwu ba. Akwai ɗiyar Ummi Salama, nan ma wani lokaci annabi yana ɗakin suna taɗi, sai aka ce to ka aure ta mana yace haba ku kuwa yace ai ba domin mata kasance a goliyata ba koda ban auri mahaifiyarta ba nace ainihin babanta an shayar da mu a waje guda uwar mu ta wajen shayarwa guda ɗaya ne saboda haka ba zai yi abin nan tamkar yata ce tamkar yata ce ta wani waje yar uwa ta ce ta wani waje yata ce to ana samun irin wannan idan akwai dan shubuha a abu yana da kyau mutum ya dan clearing abinda zai iya yin clearing din sa na'am wa arda'at ba'dahu aba salama zaki ta shayar da abu salama bin abdul asad al makhzumi dukan su daga cikin quraishawa suke ita wannan suwaifa to bayan mahaifiyar annabi ta shayar da shi na yan satuttuka sai suwaifa ta shayar da shi aka ce na yan kwanaki kafin a nema masa wanda za ta shayar da shi ana cikin nemawa shine sai ga halimatu sa'diya halimatu sa'diya ita kuma da tazo sai ta dauke shi ta raba shi da makka shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh